daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga nan muna kan shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 6 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. 12 dare a nan Washington DC domin ajiya aka maida hana agogo baya da sa'a guda. Da farko ga kanin labaran duniya.
Wani dan bindiga ya bude wuta kan wasu masu ibada a wata majami'a ya kashe mutane 20 a jihar Texas ta nan Amerika. A can kasar Iraq kuma an kashe kalla mutane 5 a wani harin tagwayen bambamai da aka kai birnin Kirkuk. Shugaban hukumar zaben kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ya sanar da lokacin da za a yi zaben shugaban kasa a kasar.
To a Najeriya kuwa yayin da rahotanni ke cewa an fara ganin zirga-zirgar ma'aikatan da za su yi aikin samar da wutar lantarki na tsaunin Mambila da ya fama da rikici a kwanakin baya. Ko me ake buƙatar mazauna wannan yanki su yi?
Ina ganin yana daga cikin dalilan da ya sa mutanen wannan yankin ya zama dole su nemi yadda za su zauna lafiya da juna, saboda mu ci amfanin wannan abin da gwamnati ta kawo mana wanda yake amfani ne.
To a Najeriya ko har ila yau kungiyar Met Allah ta kasa ta ce akwai buƙatar jihohin da suka kafa dokar hana kiwo su sake nazari domin
wallahi tallahi masifa ce babba ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba. Domin
za ku ji ƙarshen rahoton idan kuka biyo mu a cikin shirin. Sannan muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani mutum da aka yi imanin an kore shi daga rundunar sojan sama ya bude wuta a wata majami'a da ke kusa da birnin San Antonio na jihar Texas da safiyar jiya Lahadi, inda ya kashe masu bauta 26 da raunata wasu akalla 20. Mutanen da wannan mummunan harin bindigar ya shafa sun hada da 'yan shekaru 5 zuwa 72. Shi ma dan bindigar na daga cikin waɗanda suka mutu. Babu masaniya kan abin da ya haifar da wannan lamari. Masu bincike na gwamnatin tarayya da suka hada da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da hukumar sa ido kan barasar taba da kuma bindigogi duk suna garin Switzerland Spring na jihar Texas, mai tazarar kilomita 50 daga birnin San Antonio, suna gudanar da bincike. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira wannan harbi a matsayin aikin rashin imani, kuma ya yi kira da a yi musu addu'a. Shugaban da yana bibiyar halin da ake ciki daga kasar Japan, kasar da ya fara yada zango a ziyarar kasashe 5 da yake a yankin Asiya.
A can kasar Iraki kuma akalla mutane 5 ne a kashe a birnin Kirkuk da ake takaddama a kai ta hanyar tashin tagwayen bambamai a jiya Lahadi. Sama da mutane 12 ne suka jikkata sanadiyar hare-haren wanda suka faru minti 10:15 tsakanin juna a kan titin Atlas, wani wajen hada-hadar kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan 1. Wannan hari dai shi ne irinsa na farko tunda Iraki ta kwace ikon birnin daga mayakan Kurdawa, biyo bayan kada kuri'a neman 'yancin gashin kai da ke zaman bijirewa kasar Iraki da Kurdawan suka yi. A watan da ya gabata, dakarun Iraki suka karbe ikon wasu yankuna daga mayakan Kurdawa, ciki har da madatsar ruwan Mosul, bayan kai wani harin sake kwato birnin da kuma wasu rijiyoyi mai a arewacin kasar. Kurdawa dai sun karbe ikon yankin ne a shekarar 2014. Lokacin da mayakan kungiyar ISIS suka yi tashin mame yankuna a arewaci da yammacin Iraqin.
To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zaben shugaban kasa da aka daɗe ana jira a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo an shirye a cikin watan Disambar shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben kasar a jiya Lahadi. Tun shekara ta 2016 ya kamata a gudanar da zaɓe a Congo Kinshasa, amma sai hukumar zaben ta ce ba zai yiwu a gudanar da zaben ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a wasu yankuna a kasar, kuma ana buƙatar yawa masu zaɓe rijista. Dadan shugaban kasar Joseph Kabila ya ki sauka daga kan mulki duk da cewa wa'adin mulkin sa na biya kare a watan Disamba. Tun farko hukumar zaben kasar sai a watan Afrilin shekara 2019 za ta iya gudanar da zabe. Yan adawa dai sun zargi shugaba Kabila da kokarin jan lokaci har sai ya yi kundin tsarin mulkin kasar kuskure ma ya kawar da tsaye da wa'adin shugabancin kasar. A lokacin da ta kai ziyara Congo a makon da ya gabata, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi kira da a gudanar da sahihin zabe zuwa shekara 2018. Tana mai cewa Congo Kinshasa ba za ta samu taimakon ƙasa da ƙasa ba idan har ba a gudanar da zaben ba. Mutane da yawa sun rasa rayukansu a zanga-zangan neman Kabila ya sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada.
Da safiyar yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa manyan 'yan kasuwar Japan jawabi, inda ya fito karara ya buƙaci su riƙa ƙera kayayyakinsa a Amurka. Yana mai nuna takaicin cewar ƙasar Japan ta daɗe tana samun nasara akan Amurka ta fannin kasuwanci. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa inda a ce babu shirin cinikayya na TPP, Amurka za ta fi kowace ƙasa bunƙasa harkokin kasuwanci fiye da yadda ake zato. Amma wani tsohon jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka a Japan, Kevin Meha, ya ce yanzu ba lokaci bane na magana akan cinikayya tsakanin Amurka da Japan. Zai yi matuƙar wahala dai a yi tunanin yadda Japan za ta kasance ƙarƙashin shirin cinikayya na TPP, musamman ma akan maganar aikin gona da motoci.
To, daga ƙarshe dakarun Saudiya da na ƙawayenta sun ƙaddamar da wani hari ta sama a ƙasar Yamal, inda Saudiya ke jagorantar rundunar haɗin gwiwar sojoji domin yaƙar 'yan tawayen Houthi da Iran kimara baya tun watan Maris ɗin shekara ta 2015. Gidan talabijin na Al-Hura ya rawaito cewa an kai har-haren ta sama ne a jiya Lahadi akan ginin ma'aikatar tsaro da ma'aikatar gudanar da ayyukan cikin gida da kuma sauran wasu gurare a birnin Sana'a. Waɗannan har-hare dai na zuwa ne kwana guda bayan da sojojin Saudiya suka ce sun kakaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yamal, wanda aka auna filin saukar jiragen sama na King Khalid da ke arewa maso gabashin Riyadh.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, a Najeriya, yayin da rahotanni ke cewa an fara ganin zirga-zirgar ma'aikatan da za su yi aikin samar da tashar wutar lantarki a yankin tsaunin Mambila da ya fama da rikici a kwanakin baya, hukumomi sun yi kira ga mazauna wannan yanki da su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya domin ci gaban wannan aiki. Ƙwararru dai na ganin wannan shiri zai taimaka wajen shawo kan matsalar ƙarancin wutar lantarki da Najeriya ta daɗe tana fama da shi. Ga dai rahoton da Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana.
Lissafin nasarorin gwamnatin bayan gabatun rage illar Boko Haram a koma gona aikin matasa N Power, yanzu an koma gabatun samar da wutar lantarki megawatts 3,000 daga tsaunin Mambila.
Bukam fu mai 1,000?
Fu domin 1,000?
Eh.
Awa nawi?
To, bukam 700
na?
Bukam 700.
Nan ma wata kasuwa ce a Ngoroje kan tsaunin Mambila, inda jama'a ke hada-hada da fatar tabbatar wannan aiki da wasu ke cewa tun suna yara a shekarun 1960 suke jin labarin aikin wutar, amma gafara sa ne ba ƙaho.
This government approved the award of the contract to a joint venture of Chinese civil and
gwamnati ta amince da bada kwangilar samar da wutar ga kamfanin kasar Sin kan kuɗi dala biliyan 5 da miliyan 792, kuma kashi 15 ne na gwamnatin Najeriya, inda 85 cikin 100 na 'yan kwangilar ne, inji ministan lantarki, ayyuka da gidaje Rajif Hashola. Wazirin Mambila Sanata Marafa Bashir Abba ya nuna farin ciki da wannan sabon matakin.
Damnan babu go hanya zuwa wurin ma, yanzu in kace zaka je wurin da za a yi damnan ba hanya, to amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu, tunda shugaban kasa kuma mun san shi mai fada da cikawa ne. Muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata, domin mun fara gani alamu mutane Chinese nan sun fara zuwa nan, suna yawan yawace-yawace ta dazukan nan suna duddubawa. To, wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yiwu, domin shekaru da yawa ana ta ce dam Mambila Hydro, amma mu da muke nan ba mu taba gani an yi hubasa irin na yanzu nan ba. Shugaban kasa ya kara himma kan wannan abun tabbatar cewa a lokacin sa yin wannan abu.
Sakataren magoya bayan Buhari BSO na Taraba Sani Tullo Takum na da kwarin gwiwar aikin zai kai gagaci.
Ayyukan da General Muhammadu Buhari ya dauka ake yi ya riga yayi campaign na 2019. Wutan nan da za a samu a Mambila ba wuta ne wanda zai ba Mambila ba, ba na mutanen Najeriya bane, na duniya ne baki daya, domin wannan wutan zai iya ba kasan ketare ma wuta.
Injiniya Zakari Ahmad Guroje na kungiyar wanzar da zaman lafiya Community for Peace ya buƙaci al'ummar yankin su zauna lafiya don karfafawa yan kungilar gwiwa.
Sai mutumin da yake da kishin kasa kamar shi President Muhammadu Buhari yayi mana wannan abin, to ina ganin yana daga cikin dalilan da yasa mutanen wannan yankin ya zama dole su nemi yadda za su zauna lafiya da juna, saboda mu ci amfanin wannan abin da gwamnati ta kawo mana, wanda yake amfani ne domin wannan wutan zai ba mu megawatts 3000.
Wani kalubale a Najeriya shine yadda yawanci sabuwar gwamnati kan yi watsi da aikin tsohuwar gwamnati da hakan kan sanya asarar ayyuka masu ma'ana. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mallan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin nan Yamani, shi jirgin nan Ingila, to ja ka da Italiya in yi dan koka ya kariya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Batishu, ga Lainashu, ga Labintin Zabadin an kafa haka ke calaran
duk. Kaga da Nasiru Adamel Hikaya kafin ku ji wannan waka ta Margayi dan Maraya. Ta kungiyar Meta Allah ta yi kira ga jihohin da suka kafa dokar hana kiwo a Najeriya da sake nazari kan wannan doka, domin a cewa kungiyar illar da dokar za ta haifar ta fi alfaninta. Kungiyar ta yi wannan kira ne yayin wani bikin nadin sarauta da aka yi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ga Hassan Umar Tumbul da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah na ƙasa Alhaji Husaini Yusuf Boso ne ya yi wannan kiran a wajen nadin Alhaji Yakubu Bello a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo, da an kai a fadar Asayi na Isenyi Dr. Abdul Gani Adekunle Salawu Olagunobi a Jenese na ɗaya a garin Isenyi.
Mun yi kira gare su gwamnan jihar Benue da mai girma gwamnan jihar Taraba da su gaggauta soke wannan doka. Muna da rahotanni daga jihohin nan, musamman Benue, inda mafi yawan Fulani suna nan suna fito jihar Benue zuwa Nasarawa. Saboda haka dokar nan ba doka bane wanda ta dace da dokan kasa, doka muna kira gare su da su gaggawan cire wannan wasu.
Kana ganin cewa wannan doka da gwamnatocin Taraba da Benue sun kafa ga makiyaya tana da illa ga makiyayan?
Wallahi tallahi masifa ce babba ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba, domin ina tabbatar maka bahilla ce in yaje da nage 10 gari ko 20 mutane da suke samu aiki a karkacin waɗannan shanu suna da yawa. Jama'a tattalin arzikin kasar ne musamman arewa.
Isenyi Dr. Abdul Gani Adekunle Salawu Olagunobi a Jenese na ɗaya yace makiyaya da manoma su zauna lafiya da juna, baya son fada, baya son wahala.
Ni sai ka ja mun shiga wahala.
Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Oyo, shine an kanada sabon sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo.
Abin da zan sa gabawa to wannan kaga jawon hadin kai na sarakunan Fulani da sarakunan Yarbawa da manoma da Fulani makiyaya, wannan zaman ya zama dole hadin kai da zaman lafiya kunci hankali kowace jawo.
Gwamnan jihar Oyo ta bakin commissioner ayyuka da sufuri na jihar Oyo Honorable Oladimeji Asusu Dauda ce nada Alhaji Yakubu Bello a fadar na Isenyi a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun ya nuna cewa imanin da sun kai na cewa duka ƴan Najeriya ƴan uwan juna ne duk da bambancin yare, launi da addini.
Further proves our belief that every Nigerian is a brother.
Gomez jama'a za su ce a game da wannan taron da nadin sarautar.
Taron ga yazo ya so lahiya lau, kuma wanda aka ba da rijan ga mai sani da jama'a ne, mai hakuri da jama'a ne.
Mai wakar Fulani ma ya halarci taron. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tuma da lagai da Hassan Umar Tambuwal, idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za mu dushi jamhuriyar Nijar ne.
Hukumomi a matakin jihohi, gunduwomi da ma kananan hukumomi na ci gaba da gudanar taruka a jamhuriyar Niger domin fadakar da al'ummar kasar game da tsarin kasafin kudin kasar na shekara 2018 mai cike da cece-kuce.
To idan an biyo mu a shirin mu na hantsi za ku ji cece-kucen da aka yi a kan kasafin kudin. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti 15. Kuma kamar yadda wata ila kuka ji a farkon shirin, an maida abu hannun agogo baya da sa'a guda a nan Amurka. Ka Ibrahim Alfa Ahmed da shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin makonnin nan da suka shige, muna magana ne kan wasu Fulani da ƴan sanda suka kama ƴan uwansa jihar Kogi. Aka buƙaci lalle su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira 200,000 ya koma 800,000 ya koma miliyoyin naira. Ƙarshen ta sai da waɗannan Fulani suka sayar da shanu har garke 7 kamar yadda suka faɗi, suna ba da wannan kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa, ba a sako su ba. Da suka gaji da wannan suka tada ƙayar baya, sai aka ɗauke waɗannan ƴan uwa nasu daga jihar Kogi, inda aka kama su aka maida su Abuja, inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani ɗan sanda da ke da masaniyar abin, wanda kuma ya yi mana bayanin abubuwan da ya sani game da wannan batu. A yau jami'in hulɗa da jama'a, ko kuma in ce mai ba feto janar na 'yan sandan Najeriya shawara kan hulɗa da 'yan jarida, Bala Ibrahim ya amsa tambayoyinmu a kan wannan batu.
Ko ina a cikin al'umma akwai ɓata gari, akwai lalatutu, hatta a aikin mu na jarida akwai waɗanda ke ba su abin ƙa'ida da tsarin aikin, sukan yi abubuwa na ba daidai ba, sai dai kullum a ce kaico. Wato akwai wani karin magana na Yarbawa da ke cewa yayin da mutum ya nuna maka ɗan yatsa guda, to ka dubi ɗan yatsunsa guda uku shi suke kallo. Duk lokacin da aka yi zargi, ya kamata a ji ta bakin wanda aka zarga, a ba shi dama ya kare kansa. Na ji daɗi da ka zo ka yi wannan bincike. Shi wancan Bafulata ne wanda yake kukan cewa sun kashe kuɗaɗe masu yawan gaske. A lissafinsa idan na ji abin sosai, yana cewa sun kashe sama da miliyan 50. Hankali ba zai ɗauka ba, Bafulata ne yadda aka san shi da ruko. Abokina wanda ya fara yo min waya ya ce in saurari shirin, yakan ce ɗan dambe. Wato ɗan dambe shi ne wanda hannunsa kullum a dunkule yake. Duk wanda ya san Bafulata ne, ka yi haƙuri, mahaifiyata Bafulata na ce, Bafulata ne ɗan dambe ne, hannunsa a dunkule. Kafin ka ciri naira 1,000 a hannun Bafulata ne, to sai an kai ruwa wuta. Har a ce Bafulata nan ya kashe miliyan 50 wajen neman beli, kuma yana faɗin sunayen, dan ina ji kana tambayarsa. Za ka iya gane wanda ka baiwa wannan kuɗin da sunansa da mukaminsa, yana cewa a'a sai na je na duba takardu, sai na duba abin nan. Kaga kenan yana so ne ya koma ya je ya samu lauyansa wanda yake shirya masa wannan, dan ya bashi satar ansa, ya gaya masa abin da zai faɗa yadda ba zai burma shi ba. Ba wai abu ne da ya yi dan karan kansa da sauki da sauri ba. Babu yadda za a ce ka kashe naira miliyan 50 a gurin ƴan sanda bayan magana kuma tana kotu, tunda magana ce an ce an kai shi gidan yari. To kaga magana ta fita daga hannun ƴan sanda ta koma gidan kaso. Ba zai yi a lokacin ƴan sanda babu wani abu da za su iya yayin da aka ce magana ta riga ta je kotu. Abinda kawai za su yi shine rakiya zuwa kotun a maida ka gidan kaso.
Abinda ni kaina din nan naga wasu daga cikin takardun na banki waɗanda aka tura waɗannan kuɗaɗe, idan aka kawo ma waɗannan takardu ka kalla ka tabbatar da cewa ƴan sanda ne, menene za ku yi a matsayin ku na rundunar ƴan sanda?
Dole za a ɗau mataki ƙwaƙwara. Kaga kenan idan har ta banki aka biya, an san wanda aka biya, akwai sunansa, akwai lambar account ɗinsa. Babu wani ɗan sanda mai hankali da zai ce a bashi cin hanci ta banki. Babu wani jami'i mai hankali, musamman ma a wannan gwamnati da take yi wa mutane lalle-lalle su gaskiya, da zai ce a biya shi cin hanci ta banki. Kila yayin da duk kaje ka bincika wannan abu, idan har akwai a rubuce da shaida cewa an biya Bala Ibrahim alal misali naira kaza da kaza da zimmar cewa yayi wani abu domin yi wa shari'a targade ko bincike targade, in aka kawo wannan na tabbata za a ɗau mataki a kuma ga cewa an hukunta wanda ya aikata wannan laifi.
Yawwa, yanzu wato dai a takaice, baya ga wannan hira da ake, idan akwai waɗannan shaidu kamar yadda lalle waɗannan mutane sun kawo waɗannan shaidu na dimbin takardu da suka kawo na shaidunsu. Idan aka gabatar gabanku, za ku ɗauki mataki lalle a kai a tabbatar an yi musu adalci, an wato dawo musu da haƙƙinsu, an fidda waɗannan mutane nasu, ko kuma a bincike gaskiyar abin da ya faru, su ma su samu ƴancinsu.
Wallahi na sha maka alwashi a dai wannan Inspector General ɗan sanda Ibrahim Idris Ibrahim wanda na sani. Idan aka samu wani da laifi na yin wannan abin, wallahi kaga na yi maka rantsuwa ba wai kawai za a hukunta shi ba, sai ya bi diddigin ganin cewa wannan ya bar aiki. Karka manta, wannan IGP ɗin shugaban rundunar 'yan sanda ta Najeriya Ibrahim Idris shi ne ya kafa wani kwamiti saboda ya ga cewa an biwa na ƙasa haƙƙi, musamman ma dai Fulani. Ya kawo wakili daga ƙungiyar Miyatti Allah ya sa a ciki, ya kawo wakili daga ƙungiyar Gan Allah ya sa a ciki, ya kawo wakili daga cikin al'umma ya sa a ciki, suke haɗin kai da 'yan sanda. Ake bi riga-riga, gandu-gandu, ƙauye-ƙauye, ana bi ana jin ta bakin mutane. Idan akwai wani jami'i na 'yan sanda da yake cin zalunku, to kar ma ku je gurin charge office ko headquarter, ku taho kai tsaye ku zo ofishina, ku shigar da ƙara, zan bi muku. Kuma kullun ana yanzu ba na so in kira suna, akwai shugabannin Gan Allah da Miyatti Allah waɗanda suka kawo sunayen wasu ofisoshi wanda tuni an ɗau mataki a kansu.
Wato Bala Ibrahim, an duba Fulani nan kusan suna da ƙungiyoyi daban-daban, wasu ma kusan za a iya cewa ba su san ma wace ƙungiya ya kamata su shiga ba. Kai kanka ka san hannun ɗabi'ar Fulani da suke daji, ta yaya za su iya tinkarar 'yan sanda? Da kullum mun sha jin labarin cewa daga an zo da ofishin 'yan sanda maganar shanu ne kawai, shanu nawa za ku sayar ku kawo domin a fidda mutumin?
To wallahi Nasiru, idan har akwai, za ka iya cewa akwai jahilin Bafulatani, to kila sai dai na arewacin arewa. Amma kaga idan aka ce maka Bafulatani yana jihar Kogi, idan aka ce maka Bafulatani yana jihar Edo, idan aka ce maka Bafulatani yana jihar Anambra, idan aka ce maka Bafulatani yana Enugu, to ba jahili bane. Wallahi wani lokaci in baka yi sa'abu ma sai sai da kai. Kai bari in gaya maka, hatta wannan satar mutane da ake yi yanzu, da galibi za ka ga 9 daga cikin 10 Fulani ne suke aikatawa. In ka je ka bincika za ka ga Fulanin nan sun koyo wannan mummunar ɗabi'a ne daga jihar Kogi. Me yasa? Jihar Kogi, da can muna ji ne ana irin wannan abubuwa a jihohin kudu, ba a yi a arewa. Sai ya kasance a arewa, jihar da take makotaka, da take haɗa iyaka da jihohin kudu a arewa, ita ce jihar Kogi. Ita ce ta haɗa iyaka da kusan jihohi uku na kudu. Masu satar mutanen nan da daga jihar kudu suke yi, daga jihohin kudu suke, sai su zo su samu Bafulatani a jeji, su ba shi ajiyar mutum, sun sato shi a wani guri, su kawo riga su samu Bafulatani su ba shi ajiya, su je can su yi jinga a biya su kuɗi, sai su kawo Bafulatani ɗan abin da bai taka karya karya ba, su saki mutumin nan. Tun Bafulatani yana gani ana kawo masa ajiya, ana ɗan ba shi wani abu ya je kasuwa ya siyo wani abu, har shi ma sannan a hankali ya fara kuwa ya ce, au, to ni me yasa ana kawo min ajiya, ni me yasa ni ma ba zan yi ba?
Allah Ibrahim, ka san fa yadda jami'an 'yan sanda suke, a je a kama mutumin ka tsori take da bindiga a yi ma barazana iri-iri. In ba mutum ɗan birni irin ɗan Abuja da sauran biranen Najeriya ba, ai dole a tausaya masa cewa zai iya firgita.
Kullun canji ake samu. Lokacin da shugaba ƙasa Muhammadu Buhari ya zo, kafin ya yi zaɓe, ya tsaya takarkaro kamar su uku, Allah bai ba shi nasara ba. Amma daga ƙarshe sai ya zo da taken cewa a kasa, a tsare, a raka. Wannan shi ya sa aka ci zaɓe, saboda an wayarwa mutane da kai da cewa ku tashi tsaye, ku kare haƙƙin ku, kare ƙuri'unku. Wannan IG da ya zo ya ce kada ka kuskura, ka ba da kwabo ga ɗan sanda, duk zare ido, duk bindiga, duk abin da zai maka, kar ka biya shi, ka bi wata hanya, ka kawo ƙaran shi, ka ga abin da za a yi.
Bala Ibrahim, mun gode ƙwarai da gaske, sai mun tuntuɓe ka idan irin wannan bayani ko kuma a cikin cigaba da wannan shirin, Allah ya da.
Allah ya sa zuwa na gaba da za ka yi, za ka ce mun gashi ga sunayen waɗannan 'yan sanda, ni kuma zan gaya maka ranar da za a kore su idan aka same su da laifi.
insha Allahu za mu mika ma yan sandan shaidar wannan zargi kuma za mu jira mu ga ko da gaske ne Inspector General din na yan sandan Najeriya zai wani abu akan wannan batun a madadin Nasiru Adamu Al-Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya
Madalla gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu kuma ga wata sanarwa
To me gida a dawo lafiya.
To ko shin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mai da Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To sai ku tara tare da Babu Yakubu Makira gobe idan Allah ya kama yanzu ga dan mutan Gumel ya dawo da labari a takeici.
To a takeice Mahmud wani mutum da aka yi imanin an kore shi daga rundunar sojin sama ya bude wuta a wata majami'a dake kusa da birnin San Antonio na jihar Texas da safiyar jiya Lahadi inda ya kashe masu bauta 26 ranar wasu akalla 20. Mutanen da wannan mummunan harin bindigar ya shafa sun hada da yan shekaru 5 zuwa 72. Shi ma dan bindigar na daga cikin waɗanda suka mutu, babu masaniya kan abin da ya haifar da wannan lamari. A can ƙasar Iraq kuma akalla mutane 5 ne aka kashe a birnin Kirkuk da ake takaddama akai ta hanyar tashin wasu tagwayen bombai a jiya Lahadi. Sama da mutane 12 ne suka raunata sanadiyar har-haren. Wanda suka faru minti 15 tsakanin juna akan titin Atlas wani wajen hada-hada kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan. Wannan hali dai shine irinsa na farko tunda Iraq ta kwace ikon birnin daga mayakan Kurdawa biyo bayan kada Qur'an neman yancin cin gashin kai da ke zama bijirewa kasar Iraq a Kurdawa suka yi. Zaben shugaban kasa da aka daɗe ana jira a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo an shirye yi a cikin watan Disambar shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben kasar a jiya Lahadi. Tun shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaɓe a Kongo Kinshasa, amma sai hukumar zaɓe ta ce ba zai yiwu ta gudanar da zaben ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a wasu sassa na kasar. Kuma ana buƙatar yi wa masu zaɓe rijista. Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Joseph Kabila ya ƙi sauka daga kan mulki duk da cewa wa'adinsa na biyu ya ƙare a watan Disamba. Da safiyar yau Litinin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa manyan 'yan kasuwar Japan jawabi inda ya fito ƙarara ya buƙaci su ƙiyar kayayyakinsa a Amurka, yana mai nuna takaicin cewa ƙasar Japan ta daɗe tana samun nasara akan Amurka a fannin kasuwanci. Shugaba Trump ya hasashen cewa inda a ce babu yarjejeniyar cikayya ta TPP, Amurka za ta fi kowace ƙasa bunƙasar harkokin kasuwanci fiye da yadda ake zato. Amma wani tsohon jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka a Japan, Kevin Meha, ya ce yanzu ba lokaci ba ne da za a yi magana a kan cinikayya tsakanin Amurka da Japan. Dakarun Saudiya da na ƙawayenta sun ƙaddamar da wani hari ta sama a ƙasar Yamal, inda Saudiya ke jagorantar rundunar haɗin gwiwar sojoji domin yaƙar 'yan tawayen Houthi da Iran ke mara baya tun watan Maris shekara ta 2015.
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu, amma a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin hotuna da ma hotunan bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. In za mu dadin shi Sarfilu Hashim Gumel da kuma Chubahiro Diodine da hada mana shirin sai injiniyan mu Greg Burns da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mun hadu a shirinmu na hantsi.